Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumrau da Bilkisu Ahmed ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Najeriya a yau. Janye dakatar da amfani da kafar sadarwa ta Twitter a Najeriya a kalla kwanaki 220 da suka gabata na ci gaba da daukar hankalin masu amfani da wannan kafa domin sada zumunta da harkokin kasuwanci. A wani jawabi da kafar yada labarai The Cable ta fitar ranar 25 ga watan Yulin shekarar 2021, ta ce an dakatar da yin amfani da kafar ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya sama da miliyan 3 suke amfani da Twitter. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci na ɗauke da ra'ayoyin 'yan Najeriya dangane da ɗage haramcin da kuma fashin baƙin dalilan gwamnatin ƙasar na janye dakatarwar. Kamar kowace ranar Juma'a kuma, editan jaridar Aminiya zai kawo mana tsarabar manyan labaran jaridar ta yau Juma'a. Waɗanne dalilai ne suka sanya gwamnatin Najeriya ɗage haramcin da ta sanya wa harkokin Twitter a ƙasar? Ministan yaɗa labarai da raya al'adu, Lai Muhammad, ya amsa wannan tambaya a wata hira da kafar talabijin ɗin Channel Sai da Shi a kwanakin baya.
Whether it is Facebook, they are doing business in Nigeria and they are making money and they are not paying taxes.
Na farko, in har za su tafiyar da harkokinsu a Najeriya, sai sun yi rijista a matsayin kamfani. Na biyu, sai sun yi lasisi. Na uku, dole ne su daina aikata duk wani abu da ka iya janyo ƙiyayya ga cigaban Najeriya a kafofin nasu.
Refrain from using the platform for activities that are inimical to the growth of Nigeria.
Fassarar jawaban ministan yaɗa labarai da raya al'adu na Najeriya, Lai Muhammad kenan. Wanda Bilkisu Ahmed ta fassara, Abdullahi Abubakar Umar ya karanta. Na tuntuɓi waɗansu 'yan Najeriya don jin yadda dakatar da Twitter ta shafi sana'o'insu da sauran fannonin rayuwarsu. Na kuma buƙaci jin abin da suke tunani ya sa aka ɗage dakatarwar.
Sunana Abubakar SD. Aikinmu yana danganta ne da alaƙa da mutane da kuma samun labarai daga ɓangaren mutane da dama da ake cewa source tsatsoyin da ake samo shi. To kaga ita Twitter tana ɗaya daga cikin wuraren da asalin mutanen da suke su ɗin ne suke wallafa labaransu ko kuma su wallafa abin da yake wakana a rayuwarsu, kamar labarin 'yan ƙwallo, labarin jaruman wasanni, kamar da sauran duk wasu masana'antu da hukumomi na gwamnati. Zaka ga duk suna da wannan dandali a shafin nasu na Twitter. To sai kulle wannan da aka zo aka yi sai ya zo ya shafi cewa yanzu babu, kana da wurare ne takaitattu kawai, wataƙila Facebook ko kuma Instagram wanda ba a samun abin da ake samu kamar a Twitter. Wasu za'in tallan da zaka yi da mutanen da kake targetin muhimmai da kuma waɗanda kake so saƙon ya cimma, saboda rashin Twitter babu wannan saƙo, ba za ka iya samun suka tura musu wannan saƙo ba.
Abdullahi Adam Malumfashi daga jihar Katsina. Kamar yadda muka sani, gwamnatin Najeriya ta rufe shafin sadarwa na Twitter ne domin biyan buƙatar kanta da kanta. Amma fa an hawa ra'ayin, a kuma irin fahimtar da ne, ta rufe ne don buƙatar kanta da kanta. Don haka dole ɗan ƙasa ya nemawa kanshi mafita idan har ya ɗauki wannan hanyar sadarwar ita ce hanyar da zai ci abinci. Ta haka ne wasu daga cikinmu suka riƙa ƙoƙarin bin hanyar VPN domin su tabbatar da kasuwancinsu bai tsaya ba, sun samu na kasu. Domin idan kasuwancinsu ya kare ta wannan hanya, to fa gwamnati ba a shirye take da tallafa musu saboda wannan dalili ba.
To mu da yake gaba ɗaya kusan ayyukanmu sun ta'allaka da shafukan sada zumunta ne, gaskiya a rufe Twitter ya janyo mana asara da yawa. Asara ce da bamu gama lissafa ta ba, amma tabbas ta taɓa mu, musamman ta fuskar waɗanda suke siye da siyarwa a shafukan waɗanda suka dogara da mu, kuma ba su gano wasu hanyoyi da za su iya bi wajen shiga cikin Twitter ɗin ba kamar yadda ake yi da VPN. To amma dawowar nan ta sa a yanzu mun fara ganin cewa abubuwa sun fara haɓaka, amma dai gaskiya haƙiƙa sun taɓa mu domin mun daina samun kasuwar ko kuma engagement ɗin da muke samu a da a baya. To ni gaskiya a tunanina an ɗage wannan rufe Twitter da aka yi ne saboda abubuwa guda biyu. Na daya akwai haraji da gwamnatin Najeriya ta saka wa dukkan kamfanonin sada zumunta cewar lalle-lalle za su dinga biya a kowace shekara, ko kuma a duk wani dan Najeriya da yayi wani cinikayya to za a tsari wani harajin da ake kira harajin VAT, za a ringa zara idan ka saka talla za a saka. To kuma zai fara ne a dama wannan wata mai shigowa nan February. To kaga idan aka ce shafin Twitter a rufe yake, kaga babu ta yadda za a samu kuɗin shiga kenan. Wannan shine na ɗaya. Na biyu kuma dama akwai raɗe-raɗin cewar wannan yana da alaka da siyasa da take gabatowa, kasancewar su masu rufewar siyasa su ta ta'allaka ne da irin waɗannan shafuka. To don haka ina ganin waɗannan abu biyu suna da gaske, amma babban wanda nake da tabbas da shi shine wannan na haraji da aka sawa kamfanonin sada zumunta irin su Twitter ɗin da su Facebook, cewar duk wani ɗan Najeriya da ya yi talla a kai to zai a dinga zarar harajin VAT wannan kaso 7.5 ɗin nan da ake cira idan ka sai wani abubuwa, to shi ma wannan za a dinga yi a shafukan Twitter. To wannan dai shi ne nake ganin babban dalili.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiyatrust da kuma twitter.com/aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, Jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos, Jihar Plateau. Shirin namu na yau ya mayar da hankali ne kan sabanin fahimtar da ta biyo bayan ɗage dakatarwar da gwamnatin Najeriya ta yi wa Twitter a ƙasar. Mun ji dalilan gwamnatin da kuma yadda 'yan ƙasar suka fahimci ɗage dakatarwar. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin jin fashin bakin wannan cikumar ɗa daga bakin wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum.
Sunana Kabiru Sa'idu Dakata, ni ne babban Director na cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci wato Kaja. So shi wannan ɗage takunkumi da gwamnatin tarayya ta wa wannan kamfani na Twitter ya zo ne a lokacin da za a iya cewa a matsayin nasara ga ita gwamnati a karan kanta, duk da za mu iya kallon shi a matsayin nasara ga al'umma ga kuma shi kanshi tattalin arzikin. Amma su wannan rukuni guda biyu, tattalin arziki da al'umma, sai da suka ji a jikinsu, wanda musamman su al'umma wanda abin ya fi shafa, ba dole bane su yi murmurewa su maida asarar da suka yi daga matsalar da takunkumin tun farko ta ja musu. Abin da nake nufi a nan shi ne, kada mu manta a lokacin da aka saka wannan takunkumi, lokaci ne wanda duniya take maida hankali akan al'amuran da suka shafi tattalin arziki, suna komawa kafa ta fasahar zamani. Kuma wannan abin ya jawo mutane da yawa asara ta harkar kasuwancinsu wanda suka dogara a wannan kafa, wanda izuwa yanzu masana suna kididdigar cewa kusan rabin trillion na Nigerian currency, ma'ana na nairan Najeriya, aka rasa. So ba dole bane yanzu dawowar da aka yi, asarar da wannan al'umma suka yi, yanzu dawowar za ta iya dawo musu da abin da suka yi asara. Amma ita gwamnati a ɓangaranta riba ce mai yawa ta hanyoyi kuma daban-daban. Kar mu manta da farko dai mun san dalilin da yasa aka saka wannan takunkumi ga wannan kamfani na Twitter, shine duk abubuwan da ake yi a baya sai da aka yi amfani da shafin shugaban ƙasa na Twitter, aka yi wani posting wanda su Twitter ɗin ya saba ƙa'idodinsu, aka zo aka goge wannan saƙon, wanda wannan bai wa fada shugaban ƙasa daɗi ba, wanda akan wannan dalilin ne kadai aka ɗauki wannan mataki na saka ƙaƙaba takunkumi. So kaga wannan yayi daidai da abubuwa da aka dade ana ƙalubalantar gwamnatin tarayya na cewa dama takan yi barazanar yin dokoki da za su saisaita waɗannan kafofin zamani na sada zumunta. Kasan akwai yunkuri da aka yi a baya na cewa ita gwamnati tana so ta yi abin da ta kira ta regulating wannan social media platforms din wanda wannan yunkuri a bai samu nasara ba har da yunkurin yin doka a majalisar dattawa ta kasa. So wannan abin da gwamnati ta yi ya taimaka mata ta cimma wannan buri nata ta wata hanyar. Bayan da aka saka wannan takunkumi sai ya kasance kamfanin Twitter ya bada kai bori ya hau, wanda daga nan gwamnati ta samu dama ta dinga gindaya sharda. Ko ba komai sauran platforms din irin su Facebook da sauransu su ma da abin ba su ya shafa kai tsaye ba, nan gaba za su yi taka tsantsan. Sannan abu na biyu ya kasance cewa sharda da aka sa yanzu na maganar sai sun zo sun buɗe office, sai suna biyan haraji, sai sun zo sun yi register a Nigeria, sai sun yi kaza kaza kaza, wannan duk wasu abubuwa ne da wasu hanyoyi da za su rinka sama wa gwamnati kudaden shiga. Kaga wannan riba ce a yayin da gwamnati take ta kamfar kudade, tana ta neman hanyoyi da za ta samu kudaden shiga. A yanzu ga shi wannan tsari na Twitter ya zo zai kara sama wa gwamnati kudade da za ta rinka tasarrufi da su. Sannan abu na uku shine gwamnati yanzu tana da karfin gwiwar cewa ta rage yadda ake kalubalantarta. Kuma ka riga ka san cewa mafi akasarin waɗanda suke amfani da wannan shafi na Twitter masana ne, abinda ake kira elite, sabanin sauran kafafe wanda zaka ga har da sauran gamagarin mutane. Su kuma elite din nan sune suke da hanyoyi daban-daban da ilimi da wayewa da hujjojin da za su kalubalanci gwamnati har wannan kalubalen yayi tasiri a idan duniya musamman. So yanzu gwamnati ta ci riba cewa waɗannan elite din ba komai za su kalubalance ta da shi ba, domin suna ganin cewa yanzu ita Twitter ta bada kai bori ya hau. Sannan abu na hudu, ka san ita wannan gwamnati tafi kowa sanin alfanin kafafen sada zumunta nan na zamani, domin idan ka duba a 2015 lokacin da tazo ta ga amfanin su. Shi yasa lokacin da ta fara gazawa ake amfani da su ana caccakata, sai suke yunkurin ya za a yi su takawa wannan yunkurin birki na yadda ake caccakata da shi. So yanzu kuma ita gwamnatin ta APC musamman a wannan lokaci da ake tunanin cewa hankalin su zai karkata zuwa kudancin Najeriya, za su ba ma dan takara daga can, kuma akasarin masu amfani da wannan kafa yan kudi ne. So lokaci ne suke gani za su yi amfani da kafar domin campaign na 2023. Sannan abu na biyar wanda shi ma ka iya zama dalili na karshe shine duk wani hanya da gwamnati za ta yi yanzu ta ribatar yan kasa Najeriya da ganin cewa ta dadada musu za ta yi. So al'umma da yawa musamman wanda suke rukunin wannan yanki na masana ma'ana elite basu ji dadi yadda aka hana su amfani da wannan kafa ta Twitter ba tsawon watanni 7 yanzu kenan. So yanzu sai ake gani yanzu gwamnati za ta fito da wanda za ta daga wannan takunkumi ne domin a dadada wa al'umma, musamman a lokacin da ake gani yanzu ɗan siyasa ba za su rinka yin abin da zai bata mutane rai ba, kada wannan fushin da suke da shi su huce a kanta.
Yanzu kuma ga editan jaridar Aminiya Salihu Makera da Bilkisu Ahmed, inda ya yi mata bayanin manyan labaran jaridar Aminiya ta yau Juma'a.
Malam Makera, me jaridar Aminiya take dauke mana da shi wannan Juma'ar?
To yau mun fito da babban labarin mu ne ta hanyar tattaunawa da fitaccen dan kasuwar nan Alhaji Umar Mutallab. Labarin na da kanun siyasar Najeriya gurɓatacciya ce, ya faɗin ne yasa bai shiga siyasa ba, sannan ya yi bayani yadda yake kallon dukiyar da yake da ita, kuma ya ce yana fata kafin ya koma ga Allah ya samu ganin ɗansa Faruk Mutallab da ke tsare a Amurka. Akwai kuma labarin yadda kilisa ke jawo lalacewar yara a Kano, wato ƙananan yara. Sai kuma rayuwar kansilolin Arewa, ya mun tattauna da wasu daga cikinsu kan yadda suke fama da jama'a da kuma yadda rayuwarsu take gudana. Sannan akwai labarin wani fitaccen mawakin Buhari nan da ake kira Yala, ya faɗa ne yasa ya nemi yafiyar 'yan Najeriya. Akwai labarin janye yajin da 'yan adaidai ta sauku suka yi a jihar Kano. Akwai rasuwar tsohon shugaban Najeriya na rukun kwarya Shonikan, da kuma yunkurin da Tinubu yake yi don ganin ya gaji Buhari.
To daga kasashen waje kuma fa?
To kasashen waje akwai labarin sanya wa kasar Mali takunkumi da tarayyar Afirka ta yamma ta yi, wato ECOWAS, da kuma bukatar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wa Amurka ta rufe kurkukun Guantanamo. Sai kuma yunkurin da marasa addini suke yi a kasar Kenya don su raba masu bin addini da addininsu.
To fa?
da kuma rikicin Habasha da gwajin makamin da Koriya ta Arewa ta sake yi.
To labarin al'ajabi kuma fa?
To labarin al'ajabi wani likita ne aka gano ya yi wa yara ko kuma hadda ma 'yan matasa 135,000 tiyata kyauta. Sannan kuma akwai wata mata da jaririnta ya rasu sai ta ɗauki akwatin gawar jaririnta tana yawa tana cewa jarirai ba su cancanci mutuwa ba.
Ayyo Allah.
Sannan sai wani da ake zargi da cin zarafin mata yanzu an yanke masa hukuncin yayi wa mata wankin tufafinsu har mata 2,000
duk shi kadai
da kuma tsawon wata 6.
To sai
labarin wasanni shi kuma mun sadaukar da shafin gaba ɗaya ga gasar cin kofin Afirka da aka fara a ƙasar Kamaru.
Na'am.
Inda muka ce Najeriya ta fara wasa da kafar dama saboda ta yi wa ƙasar Masar ci ɗaya mai ban haushi.
Sosai.
Sannan kuma gobe Asabar za ta fuskanci Sudan. Mun dai fitar taɓo abubuwan da suka faru kamar ƙarawa kuɗin da za a ba wa 'yan wasan da suka ci kofin da yabon da 'yan Najeriya suka samu daga waɗansu masana ƙwallon ƙafan.
Na'am. To masu sauraron mu sai ku garzaya ku sai wannan jarida ta Aminiya.
To iya abin da ya sawaƙa kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. A madadin Bilkisu Ahmed, Halima Jumrau da Abdullahi Abubakar Umar da kuma editan Musa Gir Kano Sale, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.